This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zanga adawa da dage zaben shugaban kasar Senegal har zuwa watan Disamba ya haura uku. Yayin da ake ƙara nuna fargabar cewa ɗaya daga cikin kasashen da suka rage kan tafarkin demokradiya a yammacin Afirka da juyin mulki ya mamaye. Sanarwar jinkirin makonni uku kacal gabanin zaben da aka shirya gudanarwa ranar 25 ga watan Fabrairu ya haifar da kazamin fada a ranar Juma'a tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Dakar da ma wasu garuruwa da dama. A wani tashin hankali da dama ke fargaba za su iya shiga cikin tashin hankali. Shugaban Macky Sall ya ce jinkirin ya zama dole saboda lingimin zaɓe yana barazana ga sahihancin zaben. Sai dai wasu 'yan majalisar adawa sun yi tir da matakin a matsayin wani juyin mulki. Yau Lahadi an kammala kidayar ƙuri'un zaben Pakistan da aka daɗe ana jira, inda magoya bayan tsohon Firaminista Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake buƙata ba. Shafin yanar gizon hukumar zaben ya nuna gungun 'yan takara masu zaman kansu, kusan dukkaninsu daga jam'iyyar kanta Pakistan Tehreek Insaf ko PTI, sun samu kujeru 101 a cikin 'yan majalisar wakilai 266. Sai kuma ƙungiyar musulmin Pakistan Nawaz ko PMLN ƙarƙashin jagorancin tsohon Firaminista Nawaz Sharif ta lashe kujeru 75, kuma ta zama babbar jam'iyya mai zaman kanta ta majalisar dokoki, saboda 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan PTI sun yi takara a matsayin ɗaiɗaikun mutane. Jam'iyyar Pakistan People Party da tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Bilawal Bhutto Zardari ita ce ta uku da kujeru 54, yayin da ƙananan jam'iyyu ke biye. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya alƙawarin samar da hanyar ficewa ga dubin dubata Falastina daga garin Rafa da ke kudancin Gaza, gabanin harin da Isra'ila ke shirin kaiwa mayakan Hamas, sai dai ba a bayyana inda Falastinawan da suka rasa matsugunansu za su shiga ba. Netanyahu a wata hira da aka watsa yau Lahadi ta gidan talabijin na ABC na shirin This Week ya jaddada aniyarsa ta umartar sojojin Isra'ila da suka yi farmaki kan bataliyoyin Hamas huɗu a Rafa. Yana mai cewa ba za a iya samun nasara akan 'yan ta'adda a Gaza ba tare da kawar da su daga garin da ke kan iyakar da Masar ba. Yayin da fiye da rabin al'ummar Gaza miliyan 2.3 suka cunkushe a yankunan kudu masu nisa na yankin, masu sukan Netanyahu na ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba kan yiwuwar karfar makin Isra'ila. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan awaren Abzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba akan manyan tituna a arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka karɓe garuruwa da dama. Ƙungiyar haɗin gwiwar dakarun 'yan tawayen ta ce an ɗage duk wani shingen da aka saka akan hanyoyin da ke kan iyakar Aljeriya zuwa garuruwan Tumbuktu da Gao. Ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke ƙarƙashin ikon Tuareg sun rasa iko da yankuna da dama a arewacin ƙasar bayan wani farmaki da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar 2023 wanda ya kai ga ƙwace Kidal sansanin 'yan awaren. An sake samun tashin hankali a watan Agustan da ya gabata bayan shafe shekaru 8 ana samun kwanciyar hankali, yayin da ɓangarorin biyu ke fafutukar sansanonin soji da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi watsi da su ƙarƙashin umarnin gwamnatin Mali. Aƙalla mutane 5 da suka ɗaure jami'an sojan Somalia da kuma sojan haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun mutu a jiya Asabar, bayan da wani soja ya bude wuta a wani sansanin soja dake magadin shi babban birnin kasar kamar yadda wani jami'in soja da ma'aikatan asibiti suka shedawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ma'aikatar tsaron hadaddiyar daular Larabawa ta ce an kashe jami'an ta uku na sojojinta da kuma wani jami'in Bahrain daya a wani harin ta'addanci da aka kai Somalia a lokacin da suke horar da sojojin na Somalia ma'aikatar ta kara da cewa wasu bi sun jikkata ma'aikatar bata bayar da wasu bayanai game da harin ba amma ta ce hadaddiyar daular Larabawa tana ci gaba da hada kai da gwamnatin Somalia wajen gudanar da binciken lamarin Da ƙarshe dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa jiya Asabar cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya gargaɗi kawayen NATO da cewa zai karfafa wa Russia ta yi duk abin da take so ga kasashen da basu biya kuɗin kungiyar ba yayin da yake zafafa har-haransa kan taimakon kasashen waje da raɗaɗɗen kawancen kasashen duniya da yake jawabi a wajen wani gangami a birnin Conboy na jihar North Carolina Trump ya ba da wani labarin da ya taɓa faɗa a baya game da wani memba na kungiyar tsaro ta NATO da ba a san ko wane ne ba wanda ya tunkare shi kan barazanar da yayi na cewa ba za ta kare mambobin kungiyar da suka kasa biyan kudaden tsaro na kawancen kasashen ba amma a wannan karan Trump ya ci gaba da cewa ya shaida mamban cewa a zahiri zai karfafa wa Russia ta yi duk yadda ta ga dama akan wannan lamari
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu baiwa Alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba
ya albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani ina da san jama'a ina da kicin kasa na shanin za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya
kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin dake haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu banda zaunawa kan hirar mu da kallabin mu ta mako wanda a yau ta bayyana irin gudunmuwa da ta bada a matakai daban-daban na hada kan mata da inganta rayuwar su Za mu kuma haska fitila kan yanayin rayuwar iyaye mata da suke renan ƴaƴa da tarbiyyantar da su su kadai. Ku biyo mu domin ji yafi sako. To kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako, bari mu haska fitila kan yanayin rayuwar mata da ake bari da ƴaƴa. Ko dai bisa dalilin rasuwar mazansu ko kuma mutuwa aure lamarin da sau da dama yake shafar rayuwar ƴaƴan wani lokaci ma ya bar su da tabo iya rayuwar su ga abin da bakin da muka gayyata wannan zangon ke cewa
cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar Hajiya Sa'adatu Abdulmumini Hajiya Saratu Umar da kuma Malama Amina Ahmad za mu magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta wurin renan ƴaƴa musamman matan da aka mutu aka bar musu ko aure ya rabu aka bar su da ƴaƴan ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji a inda ake samun mace ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar ƴaƴa da renan su Hajiya Amina bari mu fara da ke idan aka ce nauyi na tarbiyya ya fada ga mace wacce aka bari da ƴaƴa ko ta dalilin mutuwa ko na mutuwa aure ko kuma na kasawar miji ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi wani irin matsaloli mata suke fuskanta
gaskiya alubalen da nake fuskanta a zamanin nan na tabarbarewar tarbiyya ga iyaye mata wanda na daya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar ƴaƴan shi mace take rukon su ko kuma a ce yau namiji ne wanda gaje shi dai ana zaune zaman auren amma kuma suna ya tara saboda baya kula da ƴaƴan shi da tarbiyyar sa yadda ya kamata sai dai ya barwa mace tarbiyyar ƴaƴa gabaki daya ko kuma na uku a ce an rabu ne an barwa mace tarbiyyar ƴaƴa to gaskiya mata a zamanin nan muna samun kalubale da yawa a rayuwarmu a wannan bangaren matsala na farko shine kada wannan kalmar ƴar mace ƴaƴan mata ake cewa ko ƴaƴan mace ne ya zamana yara suna samun wannan matsalan ma a rayuwarsu ana ganin kaman ba su da tarbiyya ne kyau saboda mace ce ta rike su ko kuma tarbiyyar su kan mace saboda to koda a ce ma da auren ai mata ma tarbiyya yana wurin mu mata to menene dan yau miji ya rabu da ke ƴaƴa na hannunki dama tarbiyyar dai take ce ko to sai ki rika ta ki cigaba da yin ta yadda
kamata dai ki ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma yanda ka'ida ya bada
ya riga ya koma hannunki
to amma ai a cikin yanda muke al'adun mu akwai magana ta dangantaka ta ƴan uwantaka wanda zaki ga dangi suna iya daukan dawainiya shin na maka warin wannan al'ada ta mu
gaskiya wannan al'ada dai yanzu kam ta ja baya da yau saboda yanzu aka bar miki ƴaƴa kuma miji ya rasu ko ya fur rabu wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan dawainiyan nan
Tajarabi kun ga jiya kun ga yau musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan dawainiyan yara idan aka ce an mutu an barwa mace yaya ya kamata a ce bisa ka'ida kila dangi sun shigo ciki dangi nata da dangin su uban yayan da kuma kina ma al'umman cikin gari wani hali ake ciki a halin yanzu
gaskiya ana halin mawuyacin hali saboda in dai dan ma ka ce dangi su rika maka da to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma yayanka saboda ba za ma su dauka ba za su ce ai sai ma a duba a ce to maman mai ya bari ya ba wani abin arziki ne bai da dukiya bai da kuɗi bai da mene daman can ke uwa kin sanyo shigo wata kwaranniya wadda akwai ma dan da sunan shi kafi maraya da uban bai da amfani bai san makarantar shi ba bai san cin shi ba bai san shan shi ba ya ban mu uwa wahala amma di a rayuwar ma da ake ciki kishi ka je kotu da kike gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da ƴaƴan su ne ba su da yanda za su yi uwa da uwa dai ta gari ba za ta baddanta cikin wahala ba
da yunwa
ba duk yanda za ta yi ta nema ta bashi ci ta ci bashi ta fada nan da kuma uban ma ina yau aka ce an waye gari ba uba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wato kina rikin ko da uban ma tana iya shiga duk wa'annan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta
insha Allah
shi ra kwance
uban ma yana kwance shi uban ma ya zama shi ma ya zama miki wani marayan na dafa saboda ke zaki ciyar da shi in baki bashi ba ke ba mata bace
a kasar Hausa farin ciki ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ayyukan hannu da ake koyawa mata sana'o'i da sauransu wani abu ne wanda
yana taimakawa da
karfafa abin zai taimakawa mata
insha Allah yana taimakawa saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mitu wata mata wallahi wani lokacin za ta wayi gari ga ƴaƴa wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha kuma ga ɗa wannan bai da lafiya wannan yana cikin wata ba ma a labarin makaranta ma bata taso ba da za a ce a daina sa ma ƴaƴa tallama gwamnati ta dinga dubawa dan Allah dan annabi mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu cewa masu kananan karfin nan dan Allah dan annabi a taimaka musu saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi dai ya je yawon shi ya dawo ne in ya dawo sai ce ke kan da in ƴaƴan nan sun zo su kulle gida baka san ma me danka yake ciki ba dan iska ne mai tarbiya ne ba abin da ya dame su ke dai uwa ke kika san tarbiya ƴaƴan da kika san damuwa su ke kika san me ya cika ciki to shine rayuwar da muka dauko kenan muka shigo wanda mai huya saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata-kwata
malama Saratu Hajiya Rabi ta ce mace ita ce gida a yanda kuma wa'in suke kukan cewa aka saka mata gidan wai ayan suna zama ƴar mace To ya zaki iya bambanta shi wannan magana nan Hajiya Rabi cewa mace ita ce gida in ta gina shi gida ya ginu in kuma ta saki gida ya ruguje da wanda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar yayan bayan uban ya saki wai yayan sun zama yar mace
to wannan magana tana da ma'anoni kala-kala mace dama ita aka sani da gida ita aka sani da tarbiyya an ba mace ba gida namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na wa ina kika ganshi balle ga yaya dama abin sha'awa ne a ga mama mata da miji sun zauna sun kula da yayansu wannan aka samu aka san haka mace nan ita za ta tsaya ta kula da yayanta ko ma haukace ne lokacin da take fafutukan neman mu yayan nan nata ba wanda zai ce yayan mijin ba wanda zai salla nuran da take shiga har take samu musu abinci
wato ba a tallafawa
ba a tallafawa saboda me rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama gida daya amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu mata tare da mijin nan sai kuma kiga an fara tsokacin cewa ai yayan mata ne ai take rike yaya ko a tana zaman kanta to na rasa fahimta me ake so ta yi ta watsar da yayan ne a ko kuma ta runguma yayan zai ta gurga ma dangin shi din ne ko yaya ne ni ban sani ba wanda yayi wahala ya dauki ciki ta dauki ciki wata tara ta haifa ta haihu kai reno ta shayar da yaro to ta ya za a yi a zo a ce wai dan mace ne menene dan mace a ciki dama dan wani hikima ne na ubangiji ya riga ya tsara mu kowa eh namiji na da nashi fannin da zai kulawa da zai kula da yaya haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga karfinta ga iya abin da za ta yi to dan namiji bai yi a irin wannan hali ba ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa akwai gazawa akwai fasawa
kaman yaya
ya gaza kila shi kudin da yake samu bai isa ya kula da yaya ya fasa kuma yana ci yana da bai da manyan bane
to mugunta ce ko me ne
eh mugunta ce a irin nashi fannin zai je can waje ya ta matan iska da sauransu shi yayin shi ba da mu su kai ba kamar yanda Hajiya Rabi ne tace zai ce da Allah in wani ya shigo a kullu kofa bai san suna nan ko ba sa nan so ina son malamai su fadakar dan Allah ma'anan ya mace ya'yan mace
yar
mace ko aure za ta ce ya'yar mace ce ina son in fahimtar da mutane akan wannan magana yawanci za a mutu za a bar za a baki da yaya ba dangi da zai zo da zai kai ki ce bari mu tallafa mu
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin tsoho ministan harkokin mata ɗaya daga cikin mata kalilan a Najeriya da suka rike mukaman mataimakin gwamna a yau kallabin tamu ta mako polling talent ta bayyana irin gudunmuwar da ta bada ga ci gaban mata tun daga matakin karamar hukuma a jihar ta ta Plateau waka aka ce a baki mai ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
na kuma taimakawa mata na hada kan mata ni ne na farko kuma a jihar Plateau da na kafa kungiyar National Council of Women Societies local government branch a Shandam daga Shandam ne matan gwamna da ta zo ta inauguration committee din nan a 1996
matan ruwa na gwamna
matan gwamna wato late Aliyu Kama ta rasu yau ita ta zo har Shandam da ta inauguration ta kira duk sauran jihar da babbar murya cewa su koya abinda na yi a Shandam na taimakon wayar da kan mata da haɗin kan mata domin taimakon tattalin ƙasa da cin gaban ƙasa to bayan wannan na kafa ƙungiyar MCWS kafin Better Life ta zo a 1986
to MCWS kin kika fara shikenan a jihar Plateau
a local government dina dama muna da shi at the state level amma babu at local government branch ni da fara kafawa a Shandam local government daga Shandam ne aka sa sauran local government su ma suka kafa nasu to yanzu kowane local government tana da branch har ward level domin wayar da kan mata a hanyar da za su taimaka don tattalin kasa to zan ce a takaice wannan kungiyar da na kafa na mata na wayar da kan mata shi ya kawo budin hanyar siyasa na nayi kawai don kishin kasa ba wani niyya amma da batala ta zo conditions da aka tsara cewa a nemi contact lady da za ta coordinate wannan kungiyar batala a local government na ya yi folin exactly da abin da nake yi sai chairman na local government ya kira ni ya ce a kina da labarin za a kafa wannan kungiyar batala ne na ce ai na san samu labari wai to ai ga conditions da ita matan shugaban kasa late Maryam Marigaye Maryam Babangida ta yi lissafa shi ne daidai nake yi cewa waye da kan mata domin hanyar da za a taimaka wa mata su nuna goyon bayansu a hanyar da ƙasa za ta samu cigaba ya su je makaranta ya su zama masu tarbiyya ya su abubuwa daidai kasuwanci kuma a yi shi duk abinda mace za ta yi ta samu ƙaruwa na kasuwanci domin cigaban iyali to daga nan aka tura sunana kuma cewa state government su tabbatar an zaɓi cewa gabanin mata a kowane local government a turo sunansu domin su zama coordinators na better life nan kuma sunana ya bullo Maryam Babangida Allah ya kanki ta gaishe mu zuwa Lagos mun je Lagos mun je mu daruwa mun dawo an saki kiran mu Abuja an zo ayin lunch duk meetings komi dai na tafiya mun samu wayar wan mata anan ai an organizing wani babban trade fair na matan karkara a 1988 an tura M-team nata wanda suka zaga da za su gaya maka cewa za su zo ba aka zo wuri aka zaga ƙauyuka aka bincika ayyukan da muke yi
masu sa ido
sun zo aka yi lokacin manyan mata ne daga Lagos su late Simi Johnson late Mrs. Emily Emokwadi national president namu na NCWS duka suna cikin team na North Central sun zo aga masu sa ido suka bincika ayyukan da na yi suka samu report suka mata suka bada shaida kan abubuwan da nake domin na fita daga safe hatari na zaga ƙauyuka aka kai report aka koma da report a Lagos mun je trade fair sai ga sunana ya fito ni ne na farko a North Central da na samu national award don tattalin taimakawa matan karkara wayar da kansu domin hanyar da za a taimakawa mata da shugaban kasa to muna ne muna kan wannan akai lifting ban on politics
da aka yi wajen ma zan ce miki duk waɗannan abubuwan ne suka saki kika shiga siyasa
haka kuma Allah ya albarkace ni da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani ina da son jama'a ina da kishin kasa na shanin da za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya ce cikakken goyon baya da ya baya din nan domin jama'a sun ce dole sai na tsaya tsare aka sa mishi wuta ya yadda domin da bai yadda ba bai da zan tsaya na tsaya zabe kafin tsaya zaben kin san ita Maryam Babangida Allah ya ji kanki ta tabbatar an sa mata kansiloli a duk 774 local government. To nan kuma don ayyukan da nayi da suka gani mai yace cancanta ni ne aka sa member na local government
Nishanda.
Nayi councillor daga 1986 din zuwa 87 under late Chris Ali, General Chris Ali. To shi ne da kantoman mu bayan da aka yi reshuffle in military administration an kawo Onoja an sauke duk councillors amma dan na zama zakara aikin da nayi ya zama daban an sake amenda ni report din local government na ministry for local government ta nuna cewa na yi aiki na kwarai an sake an dawo da ni yace kadai aka dawo da ni
councillor
so biyu so na yi councillor so biyu da kantomomi biyu
kini local government chief office
na a local government
a karkashin kantomomi
a karkashin kantomomi a karkashin chairman din namiji ne amma ni da maza uku mu members ne na committee ana kira local government management committee to nayi so biyu bayan da aka gama a 1993 sai aka listing ban on politics yan siyasa su tsaya zabi aka ce to daidai lokaci yayi dan aikin da nayi na councillor so biyu mai kyau dole ne ake so sai chairman ne gida ina so yake ina let's Solomon Lariyar su ake mishi magana road transport workers ne kungiyoyin mata ne matasa ne an nashi cewa dole kai mai gida ya yadda ya sa albarka ne je na karbi form wanda a SDP na sai a zabi chairman na local government to wato wannan zaben kaman an ce an gama campaign din kaman campaign din gwamna ne kowa da kowa masu filling stations maza da mata kowa wannan zai kawo mota ya donate na campaign mai wannan filling station zai ce domin kyakkyawan aikin da nake yi duk ranar da za a fita a zagar campaign a zo a sha mai
kyauta
lokacin Najeriya na cikin Najeriya ba siyasan addini ba siyasan kabilanci komi muna yi tare muka yi dare biyu kafin zabe mun dawo daga kauye wajen karfe 10 na dare sai ga news an yi ku da ya kawo Abacha ku ya zo an ruce
duk zaben
da za a yi an announce military administrators jama'a na kuka kamar ni ko na ta wuce to dama kafin mun fita mun zaga kauyuka za mu bar mata wajen 15 zuwa 20 da za su tsaya su yi girki a gida kafin mu dawo motoci wajen 30 a campaign train dina an muka dawo sai a ci abinci a sha ruwa a yi addu'a a yi sallama a tafi gobe da safe a dawo kuma mu tashi to muna nan da aka ji cewa an yi ku mutane sai kuka na ce ma mai gadi ya kulle gate muna da babban
kamfani
na roƙe su na ce a yi addu'a in wannan kudin shi ne mafi alheri na zaman lafiya mai na'am da shi amma ba na son wani ya tada hankalin shi dole kowa zai tsaya ya ce shi a kafin ya tafi aka yi addu'a muka yi magana na kwantar da hankalin mutane hankalin kowa ya tashi yadda aka yi kuke na zaɓe bai yiwu ba.
Nan kuma za mu yi sallama da Kallabi Paulin Talin tsohon ministan ma'aikatar harkokin mata kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau daga cikin jerin makamai da ta rike a Najeriya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za mu karɓi bakuncin macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe 6 na safen gobe Litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da Tabata Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ki tuwa mu kwana lafiya.